sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmus Garba ne tare da Hadiza Kihari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 21 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Hadiza da kanin labarai.
Ibrahim dan takarar babban jam'iyyar adawa Ivory Coast ya buƙaci jama'a su kaurace wa zaben kasar don hana sake zaben shugaba Alhassan Ouattara wa'adi na uku a watan gobe. Haka kuma da alama shugaban Amurka Donald Trump na mai da hankali kan na ɗaya daga cikin mata biyu alƙale masu ra'ayin 'yan mazan jiya da ya naɗa a wasu kotunan ɗaukaka ƙara na tarayya da Maya Gurbin mai shari'ar Ruth Bader Ginsburg a kotun kolin Amurka. Za a kuma sassaka mutum-mutumin murjaniya mai shari'a ta kotun kolin Amurka Ruth Bader Ginsburg a unguwar Brooklyn inda aka haife ta, abinda gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya sanar kenan a ranar Asabar da ta gabata.
Kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa sojojin Najeriya sun kai harin kakkaɓe ɗan bindigan Gana da ke dajin Binwaye da Taraba.
Wato dakwarinmu sun mamaye wajen kuma sun ci gaba da yin sentry da patrol a wuraren domin hana masu tsagerin damar saki.
Za kuma a ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta yi bayanin kwato mutane 40 daga hannun 'yan bindiga.
Daga lokacin da muka samu haske na cewa akwai yaudara a ciki zuwa yanzu, ba mu yi ƙasa a gwiwa ba, muna bin abubuwan nan daki-daki cikin gida da waje. Bincike na cikin gida, bincike na waje ya taimaka mana kai ga biyan bukata akan abin da daga ciki binciken da ake yi.
Idan mun ƙetara jamhuriyar Nijar kuma, za a ji cewa jam'iyyar adawa ta Modan Lumana ta yi babban taro.
Tabbas wanda shi ne dan takara to sanakilan sa mu amurne.
Sannan kamar kowace ranar Litini, yau ma Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin nan na sana ilimi garkuwar dan adam. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Dan takarar babban jam'iyyar adawa Ivory Coast ya buƙaci jama'a su kaurace wa zaben kasar don hana sake zaben shugaba Alhassan Ouattara wa'adi na uku a watan gobe. Henry Conan Bailey ya yi wannan kiran ne a jiya Lahadi a Abidjan, babban birnin kasar, a lokacin wani taro tare da sauran 'yan takara daga jam'iyyun adawa da magoya bayansu. Kasar ta yammacin Afirka da ke fuskantar tashin hankali, akalla mutane 12 ne aka kashe tun daga watan jiya bayan da Ouattara ɗan shekaru 78 ya karya alƙawarin da ya yi a farkon wannan shekarar na cewa ba zai sake neman takara ba. Ouattara ya sauya matsayinsa kuma a hukumance ya amince da zaben da jam'iyyarsa mai mulki ta yi masa na sake tsayawa takara bayan da wanda aka zaba ya maye gurbin, wato Prime Minister Amadou Gon Coulibaly, wanda ya mutu kwatsam sakamakon bugun zuciya a watan Yuli. Da alama shugaban Amurka Donald Trump na mai da hankali kan naɗa ɗaya daga cikin mata biyu alƙali masu ra'ayin 'yan mazan jiya da ya naɗa a wasu kotunan ɗaukaka ƙara na tarayya da Maya Gurbin mai shari'a Ruth Bader Ginsburg a kotun kolin Amurka, fitacciyar nan 'yan ra'ayin sassaucin nan da ta rasu a makon da ya gabata. Trump ya faɗa a wani taron yakin neman zabensa a daren Asabar a garin Fayetteville da ke jihar North Carolina cewa zai yi naɗin wanda zai cike gurbin Ginsburg a wannan makon, kuma mace zan naɗa. A baya ya ambaci Amy Coney Barrett ta kotun ɗaukaka ƙara ta 7 da ke Chicago da kuma Barbara Lagowa ta kotun ɗaukaka ƙara ta 11 da ke Atlanta a matsayin waɗanda ta yi su maye gurbin mai shari'ar. Magoya bayansa sun ta faɗin a cike gurbin, shi kuma Trump ya ce kwarai abinda nake niyyar yi kenan. Amma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya buƙaci 'yan majalisar dattijai da kada su kaɗa kuri'ar zaben duk wani alƙalin kotun kolin Amurka da sauri kafin zaben na watan Nuwamba. Za a sassaka mutum-mutumin murjaniya mai shari'a ta kotun kolin Amurka Ruth Bader Ginsburg a unguwar Brooklyn inda aka haife ta, abinda gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya sanar kenan a ranar Asabar da ta gabata. Ginsburg ta rasu a ranar Juma'a sakamakon matsalolin masu nasaba da wani nau'in cutar ciwon sankara ta ciki. Tana da shekaru 87 a duniya. Mai shari'ar da ke ɗaya daga cikin mata da suka yi fice a fannin shari'a kuma 'yan rajin kare haƙƙin mata, ita ce ta zama mace ta biyu da ta shiga kotun kolin ƙasar a shekarar 1993. Gwamna Cuomo dan jam'iyyar Democrat ya ce zai nada wani committee don zaben mai sassaka mutum-mutumin da kuma neman wurin da za a ajiye shi. A cikin wata sanarwa, Cuomo ya ce mutum-mutumin zai kasance abin tunawa da gudumawa da yawa da Ginsburg ta ba wa Amurka da ake da ita a yau da kuma abin koyi ga waɗanda za su ci gaba da gina tarin ayyukan da ta yi.
An jima kaɗan, Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda 'yan kwanaki bayan kashe gana madugun 'yan bindigar dajin Benue, sojojin Najeriya suka shiga kakkaɓe gyauran dakarunsa da wasu 'yan bindigar kuma da ke dazukan Benue da Taraba. Hassan Maina kaina gare ka.
Dakarunmu da ke Sector 1 na Operation Wild Stock suka samu labarin gangami na waɗansu masu garkuwa da mutane inda suka farmo su a garin Adu na Chanchangi Council Ward a Takum Local Government Area ta jihar Taraba. A rangama da aka yi an samu wato jima da yawa daga cikin su raunuka inda suka gudu, su kuma dakarunmu suka cigaba da mamaye wurin. Daga bisani kuma an ƙara samun labarai na sirri akan waɗansu masu tada zaune tsaye inda dakarunmu suka farma wajen kuma suka samu nasara halaka biyu daga cikin su, kuma aka samu wato nasaran wato bindiga wato kira gida guda biyu.
Navy Commander Abdulsalam Sani na hedkwatar tsaron Najeriya kenan ke mani karin bayani dangane da arangamar da sojojin kasar suka yi da wasu 'yan tsageru 'yan bindiga a jihar Taraba. Bugu da kari, Commander Sani ya ce dakarun sun kuma fafata da ƙarin wasu 'yan bindiga yaran marigayi Mr. Tarwase da ake kira da Ghana wanda soji suka hallaka kwanan nan a jihar Benue.
Daga baya aka ƙara samun wani labarin inda waɗansu tsagerun suka gagurmaya a wajen garin da ake ce Masai a karamar hukumar Katsina Ala ta jihar Benue. A lokacin da aka yi arangama an samu kama uku daga cikin su, kuma waɗannan mutane da aka kama suna ɗaya daga cikin wanda suke tare da shi wannan Ghana wanda aka hallaka a satin da ya gabata. Kuma bayan an cafke waɗannan an samu wato nasarar gano wayoyi guda 16 wanda suke amfani da su da irin kuma layinsu da kuma waɗansu kwayoyi wanda suke sha. A halin da ake ciki yanzu shine wato dakarunmu sun mamaye wajen kuma sun ci gaba da yin sentry da patrol a wuraren domin hana masu tsagerun damar saki.
A cewar ƙwararru irin su Professor Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu, muddin gwamnatoci ba su daina al'adar nan ta yin afuwa ga 'yan ta'adda ba, to kuwa za a ci gaba da samun matsalolin tsaro a sassa daban-daban na kasar.
Ya kamata a hukunta su, in kuma an kama su da makamai da kuma wasu laifuffuka kaman a tabbatar haikan sun ɗauki sun yi garkuwa da mutane, sun sace kayayyakin mutane. Ya kamata gwamnati ta yi tunanin ce ana bugun gawa don mai rai ya ji tsoro. In an ci gaba da afuwa haka, wannan zai zama abin kaman wasan yara ne, don haka kowa ma zai dauki makamai can in yayi barna ya ce shi ma to gashi ya gaji mai afuwa. So abu ne da gwamnati ya kamata ta sake tunani a kai.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hadiza da kashi na biyu na labaran duniya.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce majalisar ba za ta goyi bayan sake sanyawa Iran takunkumi ba, kamar yadda Amurka ta buƙaci a yi, har sai kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da izinin yin haka. A wata wasiƙa da ya rubuta wa shugaban kwamitin sulhun na Majalisar Ɗinkin Duniya da kamfanin dillancin labaran na Associated Press ya samu a jiya Lahadi, babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce akwai alamun rashin tabbas kan ko sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ne ya janyo batun shirin sake komawa matakin na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya tanadar da sharuɗan yarjejeniyar makaman nukiliyar shekarar 2015 tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya shida masu ƙarfin tattalin arziki. A ranar Asabar da ta gabata, gwamnatin Trump ta ayyana cewa an maida duk takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaba wa Iran, wani mataki da galibin ƙasashen duniya suka nuna adawa da shi a matsayin wanda ya saba wa doka kuma ta yi watsi da shi. Tabbas sanarwar ta Amurka za ta haifar da cece-kuce a lokacin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara wanda za a fara a yau Litinin, wanda kuma za a yi ta yanar gizo a wannan shekarar saboda annobar COVID-19. Sanarwar ta Amurka ta zo ne kwanaki 30 bayan da Pompeo ya sanar da kwamitin sulhun majalisar cewa gwamnatin Trump na shirin sake sanya takunkumi saboda Iran bata sauke nauyin da ya rataya a wuyanta ba a ƙarƙashin yarjejeniyar da ake kira JCPOA a taƙaice. A Afghanistan a jiya Lahadi, waɗanda wasu hare-hare suka shafa da shaidun gani da ido sun faɗa wa kamfanin dillacin labaran Associated Press cewa hare-haren ta sama da gwamnatin ta kai a yankin arewacin ƙasar sun yi sanadiyar kisan aƙalla mutane 24 ciki har da yara tare da raunata wasu su shida. Wasu da suka shaida lamarin su biyu da kamfanin dillacin labarai na Associated Press ya tuntuɓa sun ce galibin waɗanda aka kashe a har-haren da aka kai a ranar Asabar da suka shafi ƙauyen Said Ramazan a lardin Kunduz farar hula ne. Har-haren ta sama na zuwa ne yayin da wakilai da ke shawarwari daga bangaren gwamnati da na 'yan Taliban ke ganawa a karon farko a Qatar don kawo ƙarshen yaƙi da rikice-rikice da aka kwashe shekara da shekaru ana yi a Afghanistan da makomar ƙasar. Ma'aikatar tsaron Afghanistan ta ce har-haren ta sama sun kashe mayakan Taliban 30 kuma ana gudanar da bincike kan ikirarin cewar hada farar hula a cikin waɗanda aka kashe.
A gaida Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma a bar mu sake waiwayar rahotanninmu. Har yanzu muna Najeriya, inda za a ji yadda jiya aka ceto wasu mutane 40 bayan sace su da 'yan bindiga suka yi a jihar Zamfara. Sani Malumfashi gare ka.
'Yan bindiga suka je suka sace mutane 40 a gobarawan Choli da ke can kasar Zamfara. Kan haka na tantaɓe kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Zamfara SP Shehu Muhammad. Shin kuna da labarin wannan al'amari da kuma yadda ya wakana?
Farko dai ina miƙa godiya ga wannan kafafen NOA a kan ƙoƙarin da take a koyaushe wajen ganin cewa ta tantance irin da na ɗan sanda ta jihar Zamfara ga dukkan wani al'amari da ya faru domin samun cikakken bayani daga ainihin ɓangaren mu. Kamar wannan bayanin da kai magana tabbas wannan abin ya faru a jiya akwai ɗan ta'adda da ya shigo wannan ƙauye na gurguna na Chadi a tafiyar gida. Yayin da jama'a wannan gari suka gan shi shi ne suka yi ainihin kukan kura zuwa gare shi suka kwace wannan gindigar shi ne aka yi wannan gindigar hannunsu ba su faɗa ma jami'an tsaro ba kuma aka yi sakacin shi wannan ɗan ta'adda ya kuɓuce ya sake komawa jeji a inda ya faɗa ɗan uwansa kuma suka yi angaya aka tafi aka farma wannan garin suka karɓi wannan bindigar da aka karɓa a hannunsu sannan suka ainihin ɗauki mutane waɗanda za su kai irin 35 zuwa 40.
A daidai lokacin da nake haɗa wannan labari sai kuma Shehu Muhammad ya tuntuɓe ni da wani labari mai daɗi inda yake cewa wa'ancan mutane an samu an kubutar da su da taimakon Allah. Shi ne na tambaye shi shin ya aka samu wannan nasara?
Ya aka yi wannan aka samu wannan gagarumin nasara cikin nan takaitaccen lokaci ganin cewa abin nan ya faru cikin dare ne wajen kamar misalin karfe 1 zuwa 1 da rabi.
Kamar da muke faɗa muna ainihin gudanar da tsari na sasanci bayan amfani da ƙarfi da waɗanda suka ke karɓar wannan sasanci.
So haɗin gwiwa ne gaba ɗaya da mu jami'an tsaro da sauran al'umma da gwamnati da kuma har waɗanda suka karɓi wannan tsari na sasanci ƙarfi da ƙarfi ne da haɗin gwiwa wanda ya tabbatar da ainihin kuɓutar da waɗannan bayan Allah. Eh suna a hannu ma yanzu da rabi ma suna a hannu an yi rubin nasu so abin da ya rage shi ne a haɗa su da yaransu.
Fitan da Shehu Muhammad kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara. Sani Sha'ibu Malumfashi muryar Amurka daga Zamfara a Najeriya.
A gaida Sani daga Najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda jam'iyyar adawa ta Model Lumana ta tsaye da madugunta Hamma Ahmadu a matsayin dan takarar shugaban kasa Salabarma Garita.
Dubban magoya bayan jam'iyyar Model Lumana da suka fito daga ciki da wajen kasar Niger ne suka hallara a garin Doso inda suka gudanar da babban taron kongre domin tantauna al'amuran da suka shafi sha'anin zabe. Mafari kenan mahalartan suka sake jaddada tsohon Prime Minister Hamma Ahmadu a matsayin dan takarar zaben shugaban kasa. Alhaji Lawali Salisu Neshe na daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro.
Duk abin da aka za akan siyasa ake dauke shi. Tabbas a cikin jam'iyyar mu wanda muke guri kuma ƴan kasa ke gurin ya tabbato shine dan takara to son excellence Hamma Ahmadu ne. Ba magana naciya bace. Magana ka'ida ce da gane manufa ta siyasa. Kun ga yadda aka yi a 2016 an ka aje shi a gidan yari, an ka zo aka yi premature ba tare da shi ba, an ka zo deuxième tour muka ce ba ma mun takara, mu mun jaye ba mu zancan tahiya zabe a wannan lokaci.
Da yake karbar wannan tayi, Hamma Ahmadu ya yi kiran magoya bayan sa su tashi tsaye don ganin Model Lumana ta yi nasarar kawar da PNDS tarayya daga karagar mulki.
Suna tambani babu zuwa election, to mun da ku niyya za mu je election.
Ahmadu na daga cikin mutanen da kotu ta yi wa daurin shekara guda a gidan yari saboda samun su da laifin sayan jarirai, saboda haka ake ganin a dokance ba shi da yancin shugabancin jam'iyya ballantana shiga zabe. To amma a jawabin da ya yi cikin harshen sabarmanci a yayin wannan taro ya ce ba za a iya hana masa murar yancin sa na dan kasa ba domin mahaifansa gaba da baya ɗan Nishar ne. Da alama gugar zana yake yi wa dan takarar jam'iyyar PNDS Tarayya Bazoum Mohammed. To amma kakakin jam'iyyar Asmanu Muhammad Ahmadu na cewa batun cancantar shiga zabe ko rashin ta wata magana ce da ta shafi kotun tsarin mulkin kasa.
Ba mu bane ce sawa a tai takara ko mu hana, a'a mu matsayin mu na jam'iyya ɗan kasa ne kamar kowa, jam'iyya ce kamar kowace jam'iyya mai neman takara ta shugaban kasa. Kwanan nan ma an yadda wasu ƴan takara a kasar Ivory Coast kuma alƙallai na suka yadda takarar kuma suka haɗi dalilan da suka yadda takarar, misali kamar wannan ne. To yakan yi shina zargin kanshi da wani abu wanda zai iya hana shi takara tunda an liƙe shi an yi mai shari'a ya zana gidan yari, yalla wannan abun ne ke bashi tsoro. To mu ba alƙallai bane.
Wannan zama da ya baiwa Hamma Ahmadu tikitin zabe a Doso ya gudana ne kwana ɗaya bayan da wata kotun birnin Yamai ta baiwa uwar jam'iyya izinin shirya taro, bayan da shugaban riƙon ƙwaryar jam'iyyar ta Model Lumana Umar Noma ya shigar da ƙara a bisa ƙorafin cewa shi ke da hurumin shirya irin wannan haɗuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sulaiman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi hau shi dare dam to shi mara ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Idan har masu sauraro kuna bibiyar shirin namu sau da kafa, a cikin shirin mu da ya gabata mun fara tattaunawa da shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya, Farfesa Baffa Aliyu, inda yake zayyano matakai da suke ɗauka don ganin ɗalibai sun koma makarantu don ci gaba da ɗaukan darussan su kamar yadda aka saba. Idan na bance ka, haƙƙi ne na iyaye su ga cewar an ilmantar da ƴaƴansu, amma kuma haƙƙi ne na gwamnati ta ba mu waɗannan yara ilimi.
Ina zuwa, na yarda da maganar ka, amma shin kafin gwamnatin fa kin yana kun kan waye?
haƙƙi na iyaye su tabbatar da cewa yaran sun samu ilimi musamman a matakin primary, matakin secondary, amma haƙƙi ne na gwamnati ta samar da karatun shi kanshi, malamai, azuzuwa, kayayyakin karatu. Haƙƙi ne da ya rataya akan gwamnati wanda iyaye nasu su tabbatar da yaran su san ji.
Wannan haka yake. Amma maganar da muke faɗi yanzu shine gwamnati a yanzu tana da matsala ta fuskan kuɗi wanda za ta raba wa waɗannan makarantun domin hakan ya wakana. Wannan shine gaskiya.
Bari mu duba mu gani ai idan aka duba tsarin karatun nan za a iya cewa ba lalai sai an yi tsari wanda ya shafi na karatun yanar gizo ba. Ana iya ai karatu waɗanda za a dinga aika ma ɗaliban nan da kasidu da ainihin abubuwa na karatu zuwa gidajensu ko kuma su dinga zuwa makarantun nan suna ɗaukan waɗannan kasidun su je su karanta domin su ainihin kuma kawo in lokaci ya zo na su jarabawa a tabbatar da sun fahimci karatun. Me yasa ba za ku kawo wannan tsarin ba?
Akwai tsarin amma duk abin da za a faɗan nan game da waɗannan bayanan da kai. Na farko dai in ma za a kawo musu kasidun ne za su yi ne ɗaiɗaikunsu sannan kuma su ba da amsa ga wani wurin da aka tsaya don adana waɗannan abubuwan da za su faɗa sannan a sake faɗa musu cewa ya yi daidai bai yi daidai ba su ci gaba. To wannan tsari ma shi kansa yana da ƙalubale irin nasu. Haka kuma in an ce masu zo ne na ɗan wani lokaci su yi abin nan ka tuna fa duk gunda aka haɗu yanzu ana son a ce kana da kayan wanke hannu wani abun shaka wani abun ana duba ka wani su batta a baki da sauransu duka. Su waye masu ba da wannan abu an dawo gwamnatin har yanzu. Ba wanda za a ce masa ya taho da galon na maganin wanke hannu ko maganin wani abu ya zo da shi yana tsammanin in ya je gurin ne zai samu akwai. Mai bayar da wannan abu kuma gwamnati ne. Ba mun ce kwata-kwata gwamnati ba za ta iya ba ne. Gwamnati za ta iya farawa amma su makarantun ko ta fuskan iyayensu ba iyayen yara ko ta wadda ba za su iya ci gaba da wannan aiwatar da wannan abun in gwamnati ta bayar za a iya saka shi a dan wani kuɗi kaɗan kamar na makaranta da sauransu. Don ka san abun da yanzu za ka ji an yi ca a kai shi ne in an ce a sa kuɗin makaranta. Ba za a yadda ba. To amma abin da gwamnati take kokarin yi shi ne ta ga menene ita ɗin za ta yi. Kuma shi wannan da ake fama da shi ma a duniya gaba ɗaya menene tunanin wasu mutane game da yadda za a iya kasancewa ana zanen da wannan ciwon kuma ana aiwatar da wasu ayyuka daban don ba za a ci gaba da zama haka ba. So dole ne mu koyi yadda za mu zanna da ciwon amma muna kuma gudanar da harkokinmu wanda cikin harkokin nan kuma akwai sha'anin koyarwa. Ni ina gani zuwa gaba za a bude makarantu.
To idan ka ce zuwa gaba har yaushe kake ganin gaban nan da kake magana?
Daga kwamitin gwamnatin tarayya da lokacin da aka fara ai ba haka ba ne. Kowa ya tafi gida ne kawai sai illa masha Allah. Ana nan aka ce to su waɗanda suke riƙe da wasu fannoni na wajen aiki shugabannin department su dawo. Aka dawo aka ce daga level kaza zuwa sama su dawo. To ana zuwa nan gaba za a ce kowa ma ya dawo.
Wasu da dama 'yan Najeriya suna da takaddama musamman idan aka yi amfani da kasafin kuɗi da ake ware ma ita wannan hukuma taka za su ce to ina kasafin kuɗin da ake ba hukumar ka da za a iya cewa ba za a iya siyan sabulun wanke hannu takunkumin fuska da za a ajiye a waɗannan kwalejojin horas da malamai a gabaki ɗaya ƙasar nan ba. Za a ce kuɗaɗen nan ba ku da su ne ko ko dai ba ku da niyyar ku amfani da su wajen aiwatar da wannan abun dan yara su koma makarantu ne?
To da farko dai kusan kashi 3/4 na kuɗin da ake sakamma kwalejojin nan yana tafiya ne a biyan albashi. Sannan akwai wani abun da suke cewa kuɗin gudanarwa wanda misali bari mu ɗauki college of education ɗaya kamar Zaria ko Kano. Abun da ake ba su na kuɗin gudanar da makarantar a wata ɗaya ba wanda ake ba shi miliyan goma a cikin makarantu shine asibiti shine man motar zirga-zirga shine komi. Gwamnati na tsinkayen cewa akwai wani kuɗin gudanar shiga da ake ce musu IGR da wasu makarantu za su samu don ya taimaka musu aiwatar da wannan abu kuma maganar haka take. Amma a makarantar horar da malame wani kuɗin gudanarwa ne zai shigo mu ta ina zai shigo iyayen ne za su zo su ba ku?
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a wannan makon. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin bakon namu Farfesa Baffa Aliyu, shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya, da masu abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Sai wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Peace. Salam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
A yau sakonmu na farko ya fito daga wurin Usman Shitu, inda ya ce hakika ziyarar da shugaban kasar Ghana kuma shugaban kungiyar ci gaban kasashen Afirka ta yamma Nana Akufo-Addo ya kawo zuwa tarayyar Najeriya, inda ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi daidai, kuma hakan wani abin ayaba ne. Da fatan Allah ya sa wannan ziyarar ta kawo ƙarshen munin yatsa da kallon haɗarin kaji tsakanin ƙasar Ghana da kuma ta tarayyar Najeriya. Sai kuma saƙon Alhaji Abubakar Jibril ɗan Gusau, inda ya ce muna jinjinawa ilahirin al'ummar jihar Edo a bisa yadda suka bada haɗin kai a farkon zaɓen gwamnan da suka yi da kuma bayan zaɓen. Da fatan Allah ya sa gwamnan nasu da ya sake zarcewa ya share wa al'ummar jihar Hawaye. To sai kuma saƙon Salih Muhammad Salih Damari Yola, inda ya ce assalamu alaikum, ku bani dama na isar da saƙon jaje na ga al'ummar garin Shallan bisa alhinin rashin hakimin su da matarsa da aminansa waɗanda suka rasa rayukansu kan hanyar su ta komawa gida daga Yola bayan sun gama da haɗarin mota. Allah ya gafarta musu. To saƙonmu na gaba ya fito daga wurin Ukasha Abdulsalam Koko daga jihar Kebbi, Najeriya, inda ya ce hakika neman afuwa da wasu jigajigan jam'iyyar APC ke yi ga al'ummar Najeriya bai zo mana da mamaki ba, ganin yadda zaɓen jihar Edo wato ta jam'iyyar APC ta shaka shi ga hannun jam'iyyar PDP mai adawa. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga wurin Nasir Al-Mugunar, inda shi ya ce muryar Amurka ku bani dama na miƙa saƙon ta'aziyya ta ga al'ummar Zazzau ta jihar wato Kaduna bisa rasuwar Sarkin Zaria Dr. Shehu Idris. Tabbas an yi rashin mutum mai haƙuri da karamci, da fatan Allah ya gafarta masa, amin. To masu sauraro, mun gode da waɗannan saƙonnin naku, ku ci gaba da aiko mana saƙonnin.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Tafiyar adawa Ivory Coast ya buƙaci jama'a su kaurace wa zaben ƙasa don hana sake zaben shugaba Alassane Ouattara wa'adi na uku a watan gobe. Henry Konan Bedie ya yi wannan kiran ne a jiya Lahadi a Abidjan, babban birnin ƙasar, a lokacin wani taro tare da sauran 'yan takara daga jam'iyyun adawa da magoya bayansu. Da alama shugaban Amurka Donald Trump na mai da hankali kan naɗa ɗaya daga cikin mata biyu alƙali masu ra'ayin 'yan mazan jiya da ya naɗa a wasu kotunan ɗaukaka ƙara na tarayya, da maye gurbin mai shari'a Ruth Bader Ginsburg a kotun kolin Amurka, fitacciyar nan 'yan ra'ayin sassaucin nan da ta rasu a makon da ya gabata. Trump ya faɗa a wani taron yaƙin neman zaɓensa a daren Asabar a garin Fayetteville da ke jihar North Carolina cewa zai yi naɗin wanda zai cike gurbin Ginsburg a wannan makon, kuma mace zan naɗa. A baya ya ambaci Amy Coney Barrett ta kotun ɗaukaka ƙara ta bakwai da ke Chicago, da kuma Barbara Lagowa ta kotun ɗaukaka ƙara ta 11 da ke Atlanta a matsayin waɗanda ta yi su maye gurbin mai shari'ar.
To masu sauraro, mun kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a saurari shirinmu na yau da gobe, kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta tsaya ni gabatar da shirin, da Julie Leila station wacce ta hada mana shirin, da injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigar, muke muku fatan alheri.